Jama'a sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron wajen hurar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya samu mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com Jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Laraba 10 ga watan Janairun shekara 2018 Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar muga kan labaran
to Malam Ibrahim babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya shawarci al'ummar kasar Congo game da zaben kasar su da ake ta jinkirtawa bayan haka bayan da ya ji wato majalisar dokokin kasar sa ta fara tunanin tsige shi shugaban Afirka ta Kudu ya bada sanarwar wani mataki da zai dauka sanan duban yan kasar El Salvador sun shiga tsaka mai wuya a nan Amurka
to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa yan sandan Najeriya na musamman sun kare damke wasu miyagu
ga bashi basha to shine ya sa ni nazo na fara satan shanu awaki haka ina samu abin da zamu ci
za kuma aji cewa rikicin Binuwa ya ritsa da wasu yan sanda
su wayannan yan gada suka hako musu abin da ake kira ambush da dalilin haka dai muka rasa yan sandan mu guda biyu
kamar kowace ranar Laraba Sahabu Imam Aliyu na tafi da shirin sanar demokradiyya a yau amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga hukumomi a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo cewa kada su kara jinkirta babban zaben kasar su yi kokari su yi zaben kamar yadda aka tsara a ƙarshen wannan shekarar A cikin wannan gambarwar siyasar a kasar akwai yuwuwar fadawa cikin wani rudani da zai sa a sake dage zaben a cewar Antonio Guterres a cikin rahoto da ya aikewa kwamitin sulhu akan ayyukan hukumar kwantar da tarzoma ta Majalisar Dinkin Duniya a Congo da ake kira MONUSCO gwamnati da yan adawa sun kulla wata yarjejeniya a ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2016 wanda ake kira ga shugaba Joseph Kabila ya sauka daga mulki bayan zaben shekarar 2017 amma sai aka ta jinkirta wannan zaben lamarin da ya janyo yakin basasa a kasar kuma ya haifar da fargaban cewa Kabila mai shekaru 46 a duniya zai iya neman ƙarin wa'adin mulki don ya dora akan shekaru 17 da ya kwashe yana mulkin kasar yanzu dai zabukan da suka hada da na yan majalisar dokoki da na kananan hukumomi an shirya za a yi su ne a ranar 23 ga watan Disamba da wannan shekarar 2018
Shugaban kasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya sanar jiya Talata cewa zai kafa wata hukumar bincike da za ta yi binciken cin hanci da rashawa a tsakanin manyan kusoshin gwamnatin kasar biyo bayan barazanar majalisar dokokin kasar na yunkurin tsige shi daga mulki a ranar 13 ga watan Disamba da ya gabata ne wata kotun Afirka ta Kudu ta bada umarnin a kafa hukumar binciken a cikin wadin kwanaki 30 dan ta gudanar da wannan aikin zargin cewa an kwace kasar daga hannun masu kasar na asali wato al'ummar Afirka ta Kudu wani muhimmin batu ne da ke buƙatar a tantance kuma a kawo ƙarshen sa inji shugaba Zuma a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran Faransa ya buga ya ƙara da cewa dalilin haka ne ya yanke shawarar kafa hukumar binciken A cikin watan da ya gabata ne jam'iyyar ANC mai mulki ta zabi Cyril Ramaphosa a matsayin sabon shugaba don ya maye gurbin Zuma wanda ya sauka daga shugabancin jam'iyyar biyo bayan zargin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye shi amma zai ci gaba da zama shugaban kasa har sai an yi babban zaben kasar a shekarar 2019
ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sama da bakin haure 260 daga kasar El Salvador ne suke cikin matukar damuwa biyo bayan hulicin gwamnatin Trump na cewa za ta kawo ƙarshen zaman su a nan Amurka idan aka zo ƙarshen zaman nasu da suke yi a ƙarƙashin wani shirin gwamnati mai suna TPS a ranar 9 ga watan Satumba shekarar 2019 akasarin su za su koma a ƙasar su saboda za su kasance baki da ba su da izinin zama a nan Amurka kana kuma za su rasa duk wata kariya dake hana a kore su daga Amurka da ƙarfi za a kyale waɗanda suke rike da takardun izinin zaman Amurka na green card ko kuma waɗanda suke rike da visa mai alaka da iyalan su ɗan ƙasar El Salvador sun shigo nan Amurka ne saboda ba su da inda za su je bayan da wasu manyan girgizan ƙasa guda biyu suka afkawa ƙasar su suka lalata musu garuruwa da gidajen su a shekarar 2001 gwamnatin tsohon shugaban Amurka George W. Bush ita ce ta ba su izinin zama na wucin gadi a matsayin mataki na agaji ita kuwa gwamnatin Trump tana ganin cewa tuni ɗan ƙasar El Salvador ko kuma ƙasar ta kammala farfadowa daga wannan bala'i na girgizan ƙasa da ya afka mata a shekarar 2001 don haka ya kamata ɗan ƙasar su koma gida
wani dan majalisar dokokin Iran ya ce kimanin mutane 3,700 aka kama a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka yi a fadin ƙasar wannan jumla da ya bada ta zarce alƙaluman da aka bada a can baya dan majalisar na Iran Mahmud Sadiqi wanda ke magana da kamfanin dillancin labaran ƙasar na Akana ya ce da yake hukumomin tsaro daban-daban ne suka kama masu zanga-zangar za a wahala kafin a gane yawan mutanen da ke tsare a hannun hukuma a halin yanzu kuma kungiyar ƙasa da ƙasa mai rajin kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International tana kira ga hukumomin Iran da su gaggauta gudanar da bincike akan rahotannin da ke nuna cewa akalla mutane 5 sun mutu a hannun jami'an tsaro yayin da suke fatattakar masu zanga-zangar makonni 2 da suka wuce
shugaban kamfanin sayar da kaya ta yanar gizo wato amazon.com kenan Jeff Bezos ya zama attajiri mafi kuɗi a duniya wanda ke da zunzurutun kuɗi fiye da dala biliyan 105 a cewar mujallar tattalin arziki ta Bloomberg yayin da kasuwar hannun jari take cirewa sama a tsakanin 'yan kwanakin farko na wannan sabuwar shekarar 2018 arzikin Bezos ya yi tashin gurin zabi a cikin kwanaki 5 kacal dukiyarsa ta karu da dala biliyan 6 masu nazarin harkokin kuɗi sun sami sabanin ra'ayi a kan ko Bezos shine mutumin mafi kuɗi a duniya ko kuma watakila Bill Gates mai kamfanin Microsoft shine ya zarce kowa kuɗi Gates yana da arziki sama da dala biliyan 90 amma masana harkan kuɗi sun ce dukiyarsa da za ta fi hakan in ba saboda yana yawan jin kai da kuma ba da taimako da yake yi a sassan duniya daban-daban ba
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarihiyar Najeriya Abuja inda rundunar 'yan sanda ta musamman da ke ƙarƙashin ofis ɗin Inspector General na 'yan sandan Najeriya ta kai tsaye dai. Ta sake damƙe wasu masu sace mutane da dabbobi da kuma sauran aika-aika a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Hassan Maina kaina gare ka.
Ga ba shi ba sha to shine ya sa ni na zo na fara satan shanu da awaki haka ina samu abin da zamu ci. To daga baya shine wata rana a Zaria na zo na haɗu da wani mai suna Jibril shine sai ya ci mun ai wancan satan shanun da nake yi. Ba kuɗi in zo in bi shi shi zai koya min hanyar da zamu bi mu dinga samun kuɗi shine ya kawo bindiga da uniform muka je muka sata a hanya can wajen Kano na ya bani 50,000 a rana inda ya bani 50,000 ni da nina samu 15,000 10,000 suna gana samu kuɗi mai yawa shine daga nan suna fara bi shi
wani jagoran gungun masu satar mutane kenan akan hanyar Abuja zuwa Kaduna Kaduna zuwa Zaria Zaria zuwa Kano ke min karin bayani dangane da yadda aka yi ya faro wannan mummunar sana'a a wannan karo dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta samu nasarar damke waɗanda ke samar da bindigogi da harsasai ga masu satar mutanen a ciki hadda wani dattijo dan shekara 79.
Amma me ye sunanka?
Sunan Abdulrashid Riba.
Shekaranka nawa?
79.
Nane garin
kada mallam.
Ke me kai aka kawo kana?
Ke su mu harbi ne.
Ake fushin mu gudana ka sayar
biyar.
Eh kai ana ke samu su?
Mami Dauji shine kawo mu.
Shi ana ke samu su Daujin.
Yace ina zuwa bakin ruwa ina son da dama bakin ruwa inda ke sauke ka.
Shi kuwa wannan matashi aikin sa shine samar da harsasai ga barayin mutanen wanda ko a ranar da aka damke shi ya sayar da harsasai kusan 1000 ga masu satar mutane.
Me kake yi aikin ka?
Yadda
to misa ke sayarwa
a wani abu tane wanda ya siya ya ce mun da cewa za su siya ne su kare dukiyansu.
Rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin ganin takakkabe masu satar mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna da ma sauran manyan hanyoyi a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Jere a Najeriya.
Kuma a gaida Hassan, to daga Abuja kuma bari mu kada jihar Benue inda rikicin manoma da mukiyaya ya rutsa da wasu ƴan sanda biyu. Zainab Babaji gare ki.
Lamarin ya auku ne a karamar hukumar Logo dake jihar Benue, kamar yadda kakakin rundunar ƴan sandan jihar Benue ASP Moses Yamu ya shaida mun.
Su wayannan yadda da suka afko musu abin da ke kira ambush, to dalilin haka dai muka rasa ƴan sandan mu guda biyu, muka samu muka turo sauran ma'aikatan mu wanda suka je suka tunkare su suka kore su suka koma ne cikin daji da shi kuma dare ne kuma zo san bai mu sanin wannan hanya, amma yanzu dai an tsara ma'aikata a wannan area da
to amma iya kama waɗansu tun da aka fara wannan kashe-kashe.
Eh, an kama mutane kaman guda 8 makon da ta wuce, kuma an gushi da an kai su kotu mako a cikin ranar Juma'a 2 kuma yau aka kai su kotu.
To amma wani yanayi ake ciki?
Yanayin dai akwai tsoro dai a zukatan mutane musamman wanda suke taccen yankunan boda da Nasarawa. Eh, amma hukuma federal government tana ta ɗau mataki a kai, wanda inspector general of police IGP Ibrahim Idris ya turo ma'aikata wanda shi ma kamar yanzu haka da nake magana da ke yana nan a jihar Benue, sabida wannan akan a tabbatar cewa wannan kashe-kashen ta tsaya haka.
Sakataren hukumar bada agajin gaggawa a jihar Benue Emmanuel Shior ya ce akwai akalla 'yan gudun hijira fiye da 80,000 a sansanoni 4 da gwamnatin jihar ta tanadar, da kuma wasu fiye da 10,000 daga kudancin kasar Kamaru da ke gudun neman mafaka a jihar ta Benue.
Sun kai guda kamar 80,000 refugees masu suna gudu a southern Cameroon domin zaman su a cikin kantin nasu. Sun gudu sun shiga Kwande local government. Su kuma suna dewa above 10,000.
Fiye da 10,000 kenan.
Amma so far government na Benue state ne kawai yana shan wahala da su a can.
Mr. Emmanuel ya kuma buƙaci hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA da sauran ƙungiyoyi da su agaza wa gwamnatin jihar ta Benue, wanda tuni ta kai wa 'yan gudun hijiran kayayyakin abinci da wasu kayayyakin buƙatun yau da kullum. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a gaida Zainab, kafin mu ci gaba ga wannan somon tabin.
A sakamakon rikice-rikicen da ake fama da su a wasu jihohin Najeriya, Professor Abdullahi Ashafa na Jami'ar Kaduna ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske a game da rikice-rikicen.
Gaskiya al'amarin yana da ban tsoro, yana da ban takaici. A yayin da ake samun rikice-rikice kowane bangare na Najeriya, arewa ga tsakanin makiyaya da manoma, can wannan arewa ga can arewa maso gabas na rikicin Boko Haram din nan daga arewa maso tsakiyar shi ma nan rikice ko ina, musamman kuma can bangaren kudu. To gaskiya abubuwa ne da dama waɗanda suka haɗu suke jawo waɗannan rikice-rikice.
To Farfesa, rikicin makiyaya da manoma ya daɗe ana yin sa tun shekaru aru-aru. Shin menene dalilin da yasa ba za a iya samun maslaha ga waɗannan rikice-rikice?
Da dare da Allah, rikicin manoma da makiyaya abu ne da yake da tarihinsa can nesa ba kusa ba. Amma kuma ko da can din ana samun yadda ake maganin abubuwa da. Amma a yanzu sai aka maida abin wato aka siyasantar da rikicin wanda kuma duk abin da aka maida shi na siyasa ko ko aka shigo da wani abu kamar addini to abu ne wanda gaskiya zai zama tumar wuyaci a dinga samun maslaha to kaji babban dalilin da yake kawo wayannan abubuwa din kenan kaga na farko wayannan abubuwa suna faruwa a arewa maso yamma wanda kaga duk za a ce musulmi ne hausawa ne da fulani to amma ba a kawo maganan kabilanci ko maganan addini ko maganan siyasa ba abin da ya shiga arewa ta tsakiya aka maida shi kabilanci da kuma addini musamman kuma wato kudancin Najeriya abin sai zamanto ga siyasar da kabilanci kuma ga maganan addini duk ya shigo ciki suka taru suka dumalmala abubuwa da
to waɗannan rikice-rikice sun faru a jahohi da dama irin su Kaduna, Benue, Taraba da kuma Rivers shin me ya tado waɗannan rikice-rikice a wannan lokacin
to kamar yadda dai na faɗa tun farko al'amari ne wanda aka shigo da siyasa ciki wannan gwamnatin muhawar shugaba Muhammadu Buhari ana ganin dan arewa ne musulmi ne bafulatani ne kuma waɗanda suke da tunanin cewa saboda haka baya sa ido baya yin maganin abin ko kuma baya yin abin da ya dace yayi game da al'amarin to wannan kuma kaga ba gaskiya bane
da malawin lafiya shine cigaban Najeriya
to sai muna aikin gafara an saurari fashin baki da daga professor game da rikice-rikicen da ake yi a Najeriya ga wannan sumun tabin da nayi tayinsa tun farko
da yake magana taron lawyer mai zaman kansa Dr. Aminu Gamawa ya nuna damuwa ga yadda gwamnatin APC bata dage wajen tabbatar da magutikakken shugabancin hukumar ba
kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abin kafar angulu in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC suna so a dauke su da muhimmanci to wannan yaki da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi to dole a yi shi ba sani ba sabo babu dan gida babu bako duk wanda aka tabbatar da cewa yayi laifi a hukunta shi amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su wasu kuma za a ce za a musu hukunci to shine sai kaji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki
to sai a bi mu a shirin hantsi dan aji cikakken rahoton yanzu kan bar mu za ku da gefe guda sahabu Imam Aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba
Demokradiya a yau
Cikin shirin zamu kawo muku hira da muka yi da gwamnatin jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari wadda yake ziyara neman masu zuba jari a nan Amurka da ma wasu kasashe su je jihar sa ta Katsina domin bude masana'antu ya kawo mana ziyara sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a jiya Talata ba safai muke saka ya hira raki a wannan shiri ba amma ganin ya taba rike mukamin kakakin majalisar wakilai ta tarayya kuma ganin irin sukar da majalisar yau take sha kama daga batun albashi da cushe da sauransu Moga ya kamata ko zai iya gaya mana a sanin sa abin da ke faruwa. Na fara ne da tambayar sa shin zargin kashe magudan kudade da ake yi wa ƴan majalisa haka maganar take rashin fahimtar majalisar ne ko dai ana musu rashin adalci.
To na farko dai ga wannan karnin matsalar da aka samu lokacin da aka hanshi mulki wato 1999. Sai aka zo wanda aka zaba tsohon soja ne wanda ya shugabancin Najeriya
a da
a karkashin soja wanda duk ikon nashi ne sai ya shigo cikin wani iko kuma an kawo shi ne da cewa yazo ya gyara abin da ya lalace to sai yazo da wannan abun a kan shi bai san aikin majalisa ba bai san bangaren shari'a ba sannan kuma ita kanta siyasa da ta kawo shi to ikon da yake san yana da shi to kuma tsarin mulki bai ba shi wannan ba sannan kuma su kansu ƴan majalisar sabi ne ina da daga cikin su amma ma a lokacin sabi ne ba sani muke ba shi ya taho da nashi ra'ayi na tsohon soja an kawo shi gyara abin da ya lalace mu ko mun zo mun karanta doka ta ba mu ikon yin kaza amma kuma bata ga mana yadda zamu yi kazan ba koyo ake yi to wannan yasa an samu babban matsala
to ranka dai har yanzu koyon ake kusan shekara 10 wani
a'a ai an ci gaba ko mun ka lokacin da to ina dauko muka zargi wuri biyu wanda yake shi kanshi da ya koma baya yana dama
shi ko shugaban kasa ba san jo kenan
lokacin da muka zo ƴan majalisar suka ce to maimakon a dauki kwangila a bias tunda mun ga kwangilar da aka baya ta gyare-gyare to wani ya so furniture din da za a sa a gidaje a yi lissafin kudin furniture din na aba kowane member bayan shekara 4 a yi gwanjen su saboda wanda ma zai zo zai ce sababi ke dama ita furniture shekara ce ya kanta shekara 4 to wannan ya sa aka samu matsala kwarai da gaske wa'ansu ƴan kasuwa ne sun bi ta hanyar gwamnati suna ganin kamar to amma ko an ba dan majalisar kasuwa zai je su to wannan ya ciwaciwa ta gwamnati akan wani abu dai amma ganinta wa'ansu ba su ji dadi ba su ma da suke rike da gwamnati a lokacin ba su ji dadi ba sai kuma aka zo kan batun maganar abinda ake cewa constituency project abinda ake nufi da constituency project ni wakili ne mutane na suna son kaza ba hanya da za a bi a taimaki mutanen kamar ta kasafin kuɗi to an ce a sa wannan abin cikin kasafin kuɗi su can ba su sa ba ƴan majalisa sun amfani da damar su sun sa wa'annan abubuwa
duk da cewa tsarin mulki ya ce ba ku da iko ba ƴan majalisa ba su da iko su yi haka
wa ya ce maka wani tsarin mulki a ai ikon ɗan majalisa yana nan akan kasafin kuɗi
tsarin mulki ne yanzu yace in aka ka tura ma kasafin kuɗi ko ku amince ko kar ku amince amma dai ba ku amince ku canza wani abu
a'a wa yace
tsarin mulki haka
da ina wani tsarin mulki yace
na wanda ake amfani
ai ba wani ba wata doka shi majalisa power din su tana nan ga budget ita ce number 1 ikon din su
suna
da ma suna da power of the past suna yin gyara wato babban matsalar take faruwa shine inda ma jam'iyya daya take da majalisa take da gwamnati to babu tattaunawa
a jacen kenan ko har da yanzu
wal ina ganin abin da ya samu tangarda tun daga farko zai dauki dogon lokaci kafin a samu
warware shi saboda kan zargi da ake wa wannan karin majalisa na yanzu nan in ka kwatanta da nawo kana gani ana musu adalci ko kuma dai rashin fahimta ce
wato akwai abin a ya dame
to
abin ya dame matsalolin da aka samu ma na kuɗi su kansu suna da nasu dalilan da yadda suka taso
wannan cushe da ake cewa sun an cushe da menene
to ni dai ka ga rabona da majalisa tun 2007 saboda duk wani sabuwar da suke faruwa kamar da suke labari haka nake jin labari amma dai na san babban matsalar ta fara faruwa bayan 2007 saboda matsaloli da aka samu na gado da rikice-rikicen musamman lokacin da tsohon shugaban kasa Allah ya mashi ya bashi rashin lafiya larurar rashin lafiya da kuma abin da ya biyo baya har lokacin da aka samu mai gadan shi wa'annan abubuwa sun damula al'amura da yawa a majalisa wanda kuma su suka haifar da abubuwa da yawa wanda suka biyo majalisar har zuwa yanzu
gwamna Aminu Bello Masari wannan takardu da ke gani gaba na takarda ce ko kuma ce wasikar da takwaran aikin ka na Kaduna ya rubuta shugaba Buhari ne inda yake koke game da yadda tafiyar da gwamnatin tarayya da mutane da ke kewaye da shugaba Buhari shin menene ra'ayin ka game da cewa
ba ni ko ta nake zaka tambaye ni abin da ya shafi jihar Katsina ne
ai ranka da dai ai mun yi magana jihar Katsina kai babba ne a jam'iyyar APC
daga ta a takaice gwamnatin jihar Kaduna ra'ayin shi ya fadi mai yiwa ce ba ra'ayi na ba kenan mai yiwa ce ba ra'ayin wani gwamna ba ne amma kuma yana da yancin ya hidi ra'ayin shi
kaga musu da
ni ban gamsu da na ce maka da yana da yancin hidi ra'ayin shi
amma kaga musu da cewa yadda shugaban kasa Buhari ke da waɗanda ke
ni ban yarda da magana cewa wa'an suke tafiyar da gwamnati ba shi ba
ba ma haka ba wazancin cewa waɗanda suke gewaye da shugaba Buhari yan dagaji ne ba su san abin da suke yi ba
to wannan a'a wato kullun akwai matsala na yin wa jam'iyya aiki akwai wanda ke wa jam'iyya dan campaign ne a yawo da shi akwai wanda yake zama a office yake tsarawa jam'iyya an anje ga abin da za a yi sannan akwai waanda suke sa mai suke oilin tafiyar jam'iyya mafi yawan wanda kafi gani irin mu ne masu yawo masu magana amma ita magana wata tana da tushe tana da dalili kuma tana da abin da yake kawowa ana tafiya a yi ta to saboda haka wani zaka san shi wani ba san shi ba saboda haka kada in ba kana da cikakken bayanin tun daga fara aka fara abin nan har zuwa yau ba baka iya cewa wani bai bada gudunmawa ba ko ya bada gudunmawa kuma wani wanda ya bada gudunmawa ya kawo shi wani wanda ya bada gudunmawa kuma kai ka san ya bada gudunmawa to shi ya kawo shi to sai kuma ka ce
to ina zance rashin kwarewa
to rashin kwarewa ba ya danganta ga irin aikin da aka ba mutum mai kwarewa ai ita kanta kwarewa magana wani abu ne wanda yake ba tukin mota bane ballan dan aka ce ka ba mutum tukin mota shi ko keke iya
mai giba gwamnati mutane uku ke shan suka karkashin gwamnati shugaba Muhammadu Mamman Daura Abba Kiyari da tsohon sakataren gwamnatin tarayya ka ga musu da yadda suke ayyukan su ko da ke na san kai ba
jaji ni na farko ba ni dauke su aiki ba ba ni suke wa aiki ba
ka zo ganin shugaban kasa suna mutum
ai ni ban da matsala ganin shugaban kasa
kana jin shugaba Buhari zai sake takara ko da ke na ga jarida
ni ina cikin masu neman ya kara takara
amma ai alƙawari ya ce shi wa'adi guda zai yi
waye wa alƙawarin
akwai jarida ko
waye wa alƙawarin jarida ba wani ya ce ba
a shi ya faɗa
haka ya ce maka kana da recorded abin da din shi ya ce haka to mu a matsayin mu na ƴan Najeriya ai muna da ikon mu tilasta mashi
to zai muku aiki kenan ku tilasta mutun yin abin da bai so
eh kore ka ai kai ka sani ka sani na sani mu tsarin mulki ma yadda muka taho da shi in an ga ka cancanta a tilasta maka yi in ka ki a yake ka
mai girma gwamnatin jihar Katsina Aminu Bello Masari mun gode kwarai da
kafin samun
lokaci a ziyarce mu nan sashen Hausa na muryar Amurka Allah ya mashi ku gida lafiya
to madalla
mazaro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin bakon namu gwamnati Aminu Bello Masari da tawagarsa da Cibahiro Dodone da Solomon Abu wadanda suka daidaita sautin shirin anan nisa Abu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
Tawa gaida sahabu da tawagarsa yanzu kuma ga babu mai kiriya dawo da labaran duniya amma fa a talace
Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya kira ga hukumomi a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo cewa kada su ƙara jinkirta zaben kasar su yi kokari su yi zaben kamar yadda aka tsara a ƙarshen wannan shekarar a cikin wannan damarwar siyasa a kasar akwai yuwuwar fadawa cikin wani rudani wanda zai kai ga sake dage zaben a cewar Antonio Guterres a cikin rahoton da ake wa kwamitin sulhu akan ayyukan hukumar kwantar da tarzoma ta Majalisar Dinkin Duniya a Congo da ake kiranta MONUSCO Shugaban Afrika ta Kudu Jacob Zuma ya sanar a jiya Talata cewa zai nada wata hukumar bincike da zata binciki cin hanci da rashawa a tsakanin manyan kusoshin gwamnatin kasar biyu bayan ikirarin majalisar dokokin kasar na yunkurin tsige shi daga mulki a ranar 13 ga watan Disamba da ya gabata ne wata kotun Afrika ta Kudu ta bada umarni a kafa hukumar bincike a cikin wa'adin kwanaki 30 don ta gudanar da wannan aikin sama da bakin haure 260 daga kasar El Salvador ne suke cikin matukar damuwa biyu bayan hurucin gwamnatin Trump na cewa za ta kawo ƙarshen zaman su a nan Amurka idan aka zo ƙarshen zaman da suke yi a ƙarƙashin wani shirin gwamnati mai suna TPS a ranar 9 ga watan Satumba shekarar 2019 akasarin su za su koma a kasar su saboda kasancewa ba za su yi baki marasa takardu
to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin baba ya kuma kedi da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin CD da kuma injiniya mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi